ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ما سأل بركة إنما سلم تاء الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya da ke garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na talata 11 ga watan Ramadan hijira tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 11 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya gabanin mu shiga cikin tafsiri kamar yadda muka saba muna da tambayar da za mu amsa yace bismillah assalamu alaikum malam barka da sharruwa malam tambaya na anan shine maganar da kai akan hasada malam ya halatta idan mutum ya fika ilimi zaka iya kokari ka taro shi ba da niyyar hasada ba ya halatta ba laifi bane assalamu alaikum wannan baya cikin nau'uka na hasada ajiya idan ba a mance ba mun yi bayani dangane da matakan hasada guda uku waɗanda shari'a ta yi tir da su wannan baya daga cikinsu cewar idan abokin karatunka ya fi ka ƙoƙari da nagarta kai ta ƙoƙarin ganin ka kamo shi ko ma ka zarme shi wannan baya babin hasada zai shiga babin tsereniya abin da ya shafi tsereniya kuma ga al'amura na alkhairi wannan abun yabo ne abun jinjina shi yasa a gurare daban-daban Allah ya kance sabiqu ko wasabiqu ko sari'u karanta mana kadan daga ciki
a'udhu billahi minash shaitanir rajim سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
wannan ayar da alaran mai karanta Allah yana zaburar da bayinsa su yi tserereniya zuwa ga neman gafararsa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi tserereniya zuwa ga neman gafarar ubangijinku wa jannatin da kuma neman aljanna. Kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tattare da alkhairi. To duk abin da ya zamanto yana tattare da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da bayinsa su yi dan rige dan rige, su yi tsereriniya, su yi gasa a kansa. Shi yasa sahun gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da al'ummarsa sun san irin alkhairan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi tanadin su wa sahun gaba, to da har ƙuri'a za a nayi akan sahun gaba saboda falalatta. Saboda haka tsirereniya, gaggawa, sauri, gasa wajen aikin alkhairi, dan uwanka ya wuce ka, kai kokari ka kamo shi, kuma in son samu ne kai ma ka zarme shi, wannan abun so ne, abun jinjina, baya daga cikin bangarori na hasada. Ya faru cikin sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Annabi sallallahu alaihi sallama ya yi umurni ya kwadaitar akan abada fi sabilillahi. Tunda a zamaninsa mutane su suke daukar dawainiyar hidimar addini, to annabi sautari da dama yakan nemi abada fi sabilillah in za a fita yaki ko za a taimakawa masu karamin karfi ko za a yi wani aiki na addini. To wata rana ya nemi a taimaka, sayyidina Umar yace yau kam duk yadda sayyidina Abubakar yake da ciyarwa, yake da sake hannu, yake da sadaka, yau sai na wuce shi. Ya je ya raba dukiyarsa gida biyu, ya ɗauko rabi ya taho da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ga sayyidina Umar ɗauke da dukiya mai tarin yawa, ya ce wai wai Umar, irin wannan tarin dukiya haka, to iyalanka me ka bar musu? Ya ce na bar musu kwatankwacinsa, ma'ana irinsa kenan. Ya raba biyu ne, ya ɗauko rabi ya taho da shi, sauran rabin kuma ya bar wa iyalansa. Sai koma gefe ya zauna, ya ce yau kan na ƙure Abubakar, bari in ga da wacce zai zo. Ana haka can sai ga Abubakar ya taho da dukiya ninkin ba ninkin, ninkin ba ninkin ta Umar, Allah ya dada su gaba. Annabi ya ga dukiya mai yawa, ya ce kai Abubakar, irin wannan dukiya, to iyalanka fa me ka bar musu? Ya ce na bar musu Allah da manzansa. Kenan shi bai bar musu ko ƙwayan hatsi ba. Haka ya tattaro ta gaba ɗaya, ya taho da ita ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, Allah yarda da shi da ya ga haka, ya ce kai Abubakar ya wuce ni, ya fi ƙarfin karawa na, ba zan sake gasa da shi ba. Sai ya shafa wa kansa ruwa. Wannan yake nuna halarcin yin gasa wajen abubuwa da suke tattare da alkhairi. Saboda haka ilimi alkhairi ne. Allah ya jinjina wa masu ilimi. Ko ayoyin nan da muka karanta na kissar Annabi Adam alaihi salam da kissar mala'iku sun fito mana da falalar masu ilimi akan wanda ba su da ilimi din a gurin Ubangiji. Masu ilimi suna da matsayi na musamman. Shi yasa Annabi Adam alaihi salam sakamakon ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi, ya fifita shi akan mala'ikunsa, saboda su bai ba su wannan ilimin ba. To kaga ilimi alkhairi ne. Saboda haka idan ka yi kwaɗayin ka ga ka kamo abokin neman karatunka a ilimi ko ma ka wuce shi, wannan baya cikin hasada, gasa ne akan aikin alkhairi, kuma gasa wacce take kyakkyawa. A bar yabo, a bar jinjina a mahangata addinin musulunci. Wallahu ta'ala a'lam. A tafsirin da muke yi na alqur'ani mai girma idan ɗan uwa ba a mance ba. Ajiya ayar da muke tafsiri cikinta aya ta 36 wacce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana yadda Iblis yayi kai kawo wajen ganin ya sanya annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa'u sun aikata hanin Ubangiji na ci daga itaciyar da Ubangiji ya hane su su ci daga gare ta. Wannan yasa yayi sababin fitansu daga aljanna. Bayanin da muka karkare a kansa shi ne wannan na nuna mana ɗabi'a da siffa cikin ɗabi'u da siffofi na Iblis ta hassada. Hassadar da yayi wa babanmu annabi Adam alaihi salam na ganin ya gusar masa da ni'imar da Allah ya ni'imta shi da ita wacce take ta zama a cikin gidan aljanna da kuma ni'imtuwa da ni'imomin da ke cikin gidan aljanna. Iblis ya ji kyashin wannan ni'ima ɗin, wannan matakin farko na hassada kenan. Sa'an nan kuma na biyu ya yi kai kawo wajen ganin ya gusar da wannan ni'ima da annabi Adam alaihi salam ke cikinta shi da matarsa Hawwa'u kuma haƙarsa ta cimma ruwa. Wannan ya nuna mana hassada ɗabi'a ce ta shaiɗan wacce da ita ya saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A don haka ba a so musulmi wanda yake nagartacce ya zamanto yana siffantuwa da siffa irin wannan. Kar musulmi ya yadda hassada ta samu gida a cikin zuciyarsa, in ko har ya bawa hassada dama ta zauna a cikin zuciyarsa, to wannan ya shiga layin shaiɗan. Dan shaiɗan shi ne mai wannan ɗabi'ar, ya shiga layin shaiɗan ya siffanta da siffa cikin siffofin shaiɗan Iblis wadda da ita ya saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma ajiya mun yi bayani dangane da illolin ita hassada, sa'an nan kuma mun yi bayani dangane da hanyar da bawa zai bi ya ga ya kubuta daga wannan mummuniyar cuta wacce take ta zuci. To a ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. To yanzu tunda Iblis ya yi kai kawo wajen ganin annabi Adam alaihi salam ya aikata hanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da matarsa, to matakin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗauka sai ya ce wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wannan shi ne matakin da Ubangiji ya ɗauka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka ce wa annabi Adam da Hawwa'u ku sauka ban ƙasa. Nan faɗin Allah wa qulna bitu kuma muka ce ku sauka, wannan lamiri ne wanda Allah ya fiskantar da shi ga jam'i. Jam'i in an ce jam'i su ne jumullar mutane ko halittu kenan. Lamirin nan a larabci ba mutum ɗaya aka fiskantar da lamirin zuwa gare shi ba, kuma ba mutum biyu ba ne, saboda shi jam'i a larabci yana fara daga uku ne, saɓanin yaren Hausa ko Turanci. Yaren Hausa ko Turanci jam'i na farawa daga biyu ne, amma a yaren larabci jam'i yana farawa daga uku. Nan kuma Allah maɗaukacin sarki yana magana ne da jam'i. To waɗanda Ubangiji ya ce su sauko ban ƙasa mutum nawa ne kam? Ba mutum biyu ba ne? To me yasa Ubangiji ya yi amfani da lamiri na jam'i ya ce wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, ku sauka ban ƙasa, sashenku na gaba da sashi. Malamai a wannan gabar sun yi ƙoƙarin fito da dalilin da ya sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lamiri na jam'i, alhali waɗanda suke cikin aljannar
annabi Adam da Hawwa'u ne mutum biyu ne, kuma su din ne aka fitar daga aljanna din. To me yasa a nan gurin Allah madaukakin sarki ya amfani da lamirin da yake fuskantar jam'i da wannan lamiri din? Malamai sun fuskanto da bayani kan dalilin ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko, Ibn Abbas Allah yarda da shi da babansa yace dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya amfani da lamirin jam'i anan tare da cewa waɗanda ake magana a kansu wanda aka ba su umurni su sauko ban ƙasan, Adam da Hawwa'u ne su ne suka yi ci daga itaciyar da Ubangiji ya hane su. To amma dalilin da yasa aka yi amfani da lamirin jam'i anan, Allah ya fuskantar da maganar tasa ga Adam da Hawwa'u da Shaidan, tunda Shaidan sai da ya samu damar zuwa gare su ya rudar da su har ma ya musu rantsuwa cewa shi nasiha yake musu, yana gaya musu abin da zai amfane su. To shi yasa a nan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yi amfani da lamiri na jam'i kenan waɗanda aka umurta su sauko ban ƙasan, ba iya Adam da Hawwa'u bane kawai har da Shaidan. To kaga in su uku ne al'amarin zai fito fili, domin jam'i yana farawa daga uku ne, kenan cewa da Ubangiji yayi wa kulna habitu, kuma muka ce ku sauka, wannan Allah na magana ne da bangarorin nan guda uku, annabi Adam da Hawwa'u da Shaidan. Haka Ibn Abbas Allah madaukakin sarki yadda da shi da babansa ya faɗa. Al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama, ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci, shi ma maganar da ya yi makamanciyar ta Ibn Abbas ya ce Allah ya yi magana ne da ɓangarori uku, Adam da Hawwa'u da kuma Iblis da ya sanya musu ruɗani da waswasi, ta yadda da hakan ya sa suka aikata abin da Ubangiji ya hane su na ci daga bishiyar da aka hana su ci daga gare ta. To sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu umurni da shi annabi Adam alayhi salam da matarsa Hawwa'u alayha salam da kuma shi Iblisu a kan su gangara su sauka ban ƙasa. To ko wannan ma ƴan uwa ya isa ya zama dalili ga Mu'tazilawa da Qadariyya da suke cewa wai aljannar a nan duniya ce, to in a duniya ne ya za a sake sauka kuma? Allah ya ce ihbitu ku sauka, kaga wannan yake tabbatar maka cewa aljannar can sama ce, wacce Ubangiji ya yi tanadinta wa bayinsa na kwarai, ba wai a nan sararin duniya ba ne, ba a nan ban ƙasa ba ne aljanna take. In da a ban ƙasa ne Allah ba zai ce wa kulna habitu ba. To akwai fuskantarwa da aka samu daga gurin Mujahid Allah ya masa rahama, ya ce cewa da Ubangiji ya yi kulna habitu a hakikanin al'amarin yana magana ne da Adam da Hawwa'u, amma dube da cewar tattare da su za a samu zurriya tare da su, sai ya jam'anta maganarsa ta yadda suna saukowa za su fara yaɗa zurriyarsu. To an yi maganar da su biyu, amma ana nufin har zurriyarsu da za su hayayyafa a nan duniya. Wannan shi ne fassara da fuskantarwar da Mujahid alaihi rahmatullah ya yi ma wannan lafazi na Ubangiji wa kulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Imam al-Baghawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama, a cikin tafsirinsa ya hakaito mana wata riwaya da aka samo ta daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da kuma Ibn Abbas Allah ya yarda da shi da babansa, a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ba da umurni wa annabi Adam da Hawwa'u su sauka ban ƙasa, bayan sun ci daga itaciyar da Ubangiji ya hane su, sai Allah yake cewa Adam alaihi salam, shin ya kai Adam ban halatta maka wasu abubuwa cikin gidan aljanna ba ka ji daɗi da su, na nuna maka bishiya na ce karkace daga gare ta? Adam alaihi salam ya ce bala ya rabbi wa izzatika, ya ce haka ne ya Ubangiji, na rantse da girmanka, tabbas ka halatta mun abubuwan gidan aljanna na ji dadi da su sa'annan kuma ka nuna mun wata bishiya ka ce karna kuskura na ci daga gare ta sai ce walakin ma zanantu anna ahdan yahlifu bika kadhiba yace sai dai abun da ya dade ni yasa na ci daga bishiyar da ka hane ni in ci daga gare ta saboda ni a tunani na ban yi tsammani za a samu mahalukin da zai yi rantsuwa da kai akan ƙarya ba shi kuma shedan yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya ba haka Allah ya bayyana ba har rantsuwa ya musu da annabi Adam da Hawwa'u cewa shi fa nasiha yake musu to su kuma tunda suka ji yayi rantsuwa sai suka dauka da gaske ne saboda suna kyautatawa kowa zato kuma yadda suke ganin girman Allah sun dauka haka sauran halittu ma suke ganin girman Allah domin su ganin girman Allah da suke yasa ba za su taba rantsewa da Allah akan ƙarya ba hakan yasa suke ga babu wata halitta da za ta rantse da Allah akan ƙarya saboda girman Ubangiji subhanahu wataala to shi yasa shedan da ya musu wannan rantsuwa sai suka yi tsammani da gaske ne ba su fahimci cewar yana so ya rude su bane ya yaudare su ya kai su ga halaka to anan sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce na rantse da girma na zan saukar da kai ban kasa thumma la tanalu al'aisha illa kadda sannan in na saukar da kai ban kasa ba wani abu da zaka samu na rayuwa face da wahala duk wani abu da zaka samu ka amfana da shi na rayuwa zaka amfana da shi bayan ka jikkata ka wahala yanzu da yake cikin aljanna da ya buƙaci nama kawai sai ga nama a gabansa sai ya ci ya buƙaci kifi kawai sai ga kifi a gabansa sai ya ci ya buƙaci abarba sai ganshi a gabansa gwanda sai ganshi a gabansa duk abin da ya buƙata kawai zai ganshi a gabansa ni'imar aljanna to amma yanzu kuma da aka sauko da shi ban kasa duk wani abu da yake buƙata sai ya wahala mu dauki babban misali dangane da abinci da mutum zai ci malamai suke cewa da annabi Adam yana cikin gidan aljanna zai ci daga abin da yake so ya sha daga abin da yake so yana zaune a guri guda to yanzu kuma da Ubangiji subhanahu wataala ya sauko da shi ban kasa sai ya masa hukunci gabanin ya ci abin da ransa yake so sai ya bi matakai guda 6 zuwa 7 mataki na farko abin da zai noma abincin da shi sai ya kera shi shine fartanya a garma su majirbi kaga wannan duka sai an kera fartanya garma majirbi kaga wadannan duka abubuwa ne na make kaga yanzu aiki na farko ke sai ya kera abin da zai yi noma da shi na farko ke sa'annan kuma abu na biyu bayan ya kera abin da zai yi noma da shi sai ya zo ya yi noma sai ya noma kasar wannan abu na biyu ke idan ya noma kasan sai ya zo ya shuka ta abu na uku idan ya shuka dole zai yi ta bayiwa wannan shukar har ta tsiro in ta tsiro ma dai aiki bai kare ba zai ci gaba da mata bayi har ta girma har ta fidda tsaba abinci ya samu wannan aiki na nawa kenan na'am ba a lissafa tare da na farko muka ce sai ya kera abin da zai noma da shi kamar irin su fartanya irin su garma irin su magirbi kaga sai ya kera wannan na biyu zai zo ya noma kasar na uku bayan ya noma kasar zai zo ya shuka na hudu bayan ya shuka zai bi shukar da bayi yana shayar da shukar yana shayar da shukar har ta tsiro idan ta tsiro ma dai aiki bai kare ba zai ci gaba da shayar da ita har ta girma kuma a lokacin da ta girman akwai yiwuwar ciyayi su fito tunda su ma in sun ji ruwa za su iya tsira in sun tsira kuma za su iya takura wa shukar to kaga aiki na biyar za a sake nome gurin da ciyayin suka fito wannan aiki na biyar ke. Aiki na shida, idan amfanin ya nuna dole za a girbe shi, kaga wannan aiki ne. Sannan idan an girbe, aiki na bakwai, amfanin dole za a sissike shi. Aiki na takwas, idan an sissike dole za a je a nika, wannan aiki na takwas kenan. Aiki na tara, idan an nika sai a zo a yi ko gurasa ko fankasau ko abubuwan dai da suka saba suke yi su ci, wannan aiki na nawa kenan? Aiki na nawa? Na tara. To sannan kuma a zo a ci, amma a gidan aljanna kawai kana bukata zai zo gabanka sai ka ci abun. To shi yasa Ubangiji ya ce masa ba za ka samu abin da za ka rayu da shi ba sai da wahala. Abincin da za ka ci sai ka wahala kafin ka samu, abin da za ka sha sai ka wahala kafin ka samu. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah madaukakin sarki ya ce muka ce musu ku gangara ban kasa, sashenku na gaba da sashi. To cewa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi, sashenku na gaba da sashi. Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da su wane ne waɗannan wanda sashe ke gaba da sashe ɗin cikin maganganu guda uku. Magana ta farko da aka samu daga ɗaya daga cikin malaman tafsiri, Imamu Sa'adi a cikin tafsirinsa ya ce ma'ana ba'dukum li ba'din adu, mutane na gaba da shaitanu, shaitanu na gaba da mutane, shine ba'dukum li ba'din adu. Sashenku na gaba da sashe, ma'ana shaitanu suna gaba da mutane, mutane na gaba da shaitanu. Kenan annabi Adam da zurriyarsa, shaitan da zurriyarsa, shi shaitan da zurriyarsa suna gaba da annabi Adam da zurriyarsa, shine ba'dukum li ba'din adu. Kuma kamar yadda muka sani ɗan uwa, a duk inda abokin gabanka yake ƙoƙarinsa shine ya ga ka tozarta, ƙoƙarinsa shine ya ga ya tabar da kai, sannan duk wata hanya da zai iya bi ya ga ya isar da sharri gare ka, yana fatan ya bi wannan hanya din. Sannan duk wani alkhairi da zai zo gare ka zai ƙoƙari ya ga ya tunkuɗa wannan alkhairin. Haka abokin gaba yake. To haka shaidan yake gare mu, mu ƴaƴan annabi Adam. Duk wani sharri da zai same mu, shaidan zai ƙoƙarin ganin sharrin ya same mu. Duk wani alkhairi da zai same mu, shaidan zai ƙoƙarin ya ga wannan alkhairin bai same mu ba. Saboda me? Maƙiyin mu ne. Shaidan maƙiyin mu ne. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cikin Alƙur'ani, inna shaitana lakum,
inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Allah madaukakin sarki yace inna shaitana lakum aduwwun, lallai shaitan a gare ku maƙiyi ne, babban maƙiyi ne. Fattakhidhuhu aduwa, to kuma ku rike shi a matsayin maƙiyin, ma'ana kar ku yadda ya kai ku ya baro ku, kar ku yadda ya na muku kuduba. Ubangiji ya ce ku yi shaidan ya da yana cewa a'a akwai takurawa da Allah ka saka ta kawala, ko kuma wannan al'amari na ƙauyanci an waye fa yanzu an ci gaba, ashe makiri ne, wallahi ba son mu yake ba, so yake kai mu ya baro mu. Shine Ubangiji yake tona masa asiri yace inna shaitana lakum aduun, ku bayina ƴaƴan annabi Adam shaitan a gare ku babban maƙiyi ne, ba ku da maƙiyin da ya fi shaitan. Saboda haka fattakhidhuhu aduwa, ku rike shi a matsayin maƙiyi. Kenan tsawatar da tsawatarwa Ubangiji yake mana akan al'amarin shaitan. Saboda duk wanda ya sallama wa shaitan, ya aminta da shaitan, ya yarda da shaitan, wallahi shaidan zai kai shi ramin da ba zai iya fitowa ba. Shaidan zai kai shi ya baro shi, shaidan zai kai shi ga halaka kuma ya koma yana masa dariya. In an shiga wuta kuma gashi ga shaidan, shaidan ya ce ba ruwa na, kai kai wa kanka, kai dai ka biye ni amma ni kan wallahi yau ba ruwa na. Allah madaukakin sarki ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
الله مدوكاكين سركي يتي شين ينزو زاكو ريكي شيطان da shi da zurriyarsa shaytanu za ku rike su a matsayin majibinta masoya gare ku kuma bayan ubangiji subhanahu wataala alhali su din makiya ne gare ku masoyi gare ku shine ubangiji ubangiji shine masoyin mu tunda duk wata ni'ima da muke ciki tasa ce wannan idanin da muke kallo da su na ubangiji ne da na shaytan ne wallahi da dukan mu yanzu makafi ne kunnuwan da muke sauraro da su na ubangiji ne da mallakin shaytan ne da yanzu dukan mu kurame ne kafafun da muke tafiya da su na ubangiji ne hannayen da muke karba da su na ubangiji ne lafiyar da muke kaikawo cikin ta ta ubangiji ne kasan nan da muke taka ta ta ubangiji ne ga saman da ta rufe mu ta ubangiji kasar iskar da muke shaka ta ubangiji suturar da muke sawa na ubangiji abincin da muke ci na ubangiji arzikin da muke amfana da shi mu rayu da shi na ubangiji wallahi didda na shaytan ne da yanzu dukan mu babu to ubangiji shine babban masoyin mu shaytan kuma babban makiyin mu shine ubangiji subhanahu wataala anan gurin yake cewa shin ban mu da wayo ne da zamu riki makiyin mu a matsayin masoyi kuma bayan asalin masoyin mu shine ubangiji subhanahu wataala to wannan shine kauli na farko da malamai suka yi dangane da fadin ubangiji subhanahu wataala wa qulna habitu ba'dukum li ba'din muka ce musu ku sauka ban kasa sashen ku abokan gaba ne ga sashi sashi makiya ne ga sashin ma'ana sashin zurriyar annabi adam abokan gaba ne ga sashin shaydan da zurriyarsa kamar yadda waɗannan ayoyi da muka karanta suka bayyana mana akwai kauli na biyu dangane da wannan fadi na ubangiji ba'dukum li ba'din adu da wasu daga cikin malamai suka yi kokarin fito da shi suka ce ba'dukum li ba'din adu da ubangiji yake nufi a nan gurin akan shi dan adam ne karan kansa shi dan adam karan kansa wani sashen gangan jikinsa abokin gaba ne ko makiyi ne ga wani sashen gangan jikinsa to amma wannan fasarar kamar ba za ta fito sosai ta tafi da lafazin ayar ba amma dai duk da haka sun kafa hujja da hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa hadisin da aka samo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal abda idza asbaha lallai bawa duran da yawayi gari kullun wayewar gari idan bawa ya tashi taqulu jawarihu li lisanihi gabbansa suna cewa harshensa ittaqillaha fina kaji tsoron Allah akan mu gabban bawa kowace safiya idan yawayi gari suna cewa harshensa kaji tsoron Allah akan mu fa innaka idza istaqamta istaqamna saboda kai harshe idan ka tsayu kan turba wacce take ta daidai mu ma za mu tsayu kan turba wacce take ta daidai wa in wajadta a'wajna idan kuma ka baude ka karkace mu ma sai mu baude mu karkace sai suka kafa hujja da wannan hadisi kan cewar gabbai suna yi wa harshe gani gani harshe shi ma yana yi wa gabbai gani gani amma dai wannan bai fito ba sosai wannan fasarar da malamai suka yi bata fito ba har ma gara ta farkon ta fitowa to akwai fasara ta uku da wasu daga cikin malamai suka yi wa ba'dukum li ba'din adu ku sauka ban kasa sashen ku na gaba da sashi sashen ku abokan gaba ne ga sashi akwai fasara ta uku fasara ta uku ita ce sashen mu muya mu ƴaƴan annabi adam na gaba da sashi sashen mu muya mu na yakar sashi in an ce muya mu su musulmi a karan kawunan su musulmi na gaba da dan uwansa musulmi ko kuma musulmai suna gaba da ƴan uwansu musulmi musulmi suna yakan ƴar uwansu musulmi suka ce abin da ayake nufi kenan ba'dukum li ba'din adu sashen musulmi na gaba da sashe sashen musulmi na cin kafar sashe sashen musulmi na yakar sashe su ma wannan fassara da malamai suka yi ta uku sun kafa hujja da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da aka samu daga Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya yarda da shi wanda Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewa sa'altu rabbi thalathan na roke ubangiji na abubuwa guda uku fa a'tani thintaini wa mana'ani wahidatan ubangiji cikin abubuwa guda uku da na roke shi sai ya amsa mun abubuwa guda biyu ya bani su ya hana ni abu guda malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon ubangiji bai taba roƙon ubangiji ya hana shi ba banda abu gudan nan da zai bayyana mana cikin wannan hadisi na Imam Muslim yace sa'altu rabbi Allah yuhlika ummati bisanati fa a'taniha na roki ubangiji subhanahu wa ta'ala da kar ya halakar da al'umma ta da fari ruwa ya tsaya abinci ya lalace a rasa ciyayi da dabbobi za su ci yunwa ta addabi mutane su halaka to annabi ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ya halakar da al'ummar sa da fari ubangiji ya amsa wa annabi ya bashi wannan kenan ubangiji ba zai halakar da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fari ba kenan din yanda aka samu kai a kunci na rayuwa na ci maka ayi hakuri sassauci yana zuwa domin ubangiji ya amsa wa annabinsa addu'ar da yayi na roƙon ubangiji akan kar ya halakar da al'ummar sa da fari wannan na farko kenan yace wa sa'altuhu Allah yuhlika ummati bil gharaki fa a'taniha kuma na roki ubangiji na da kada ya halakar da al'ummata da ruwa ya cinye su ubangiji ya aiko da ruwa ko ya saukar da ruwa ko ya umurni wa ruwa tamama ya al'umma duk su mutu su halaka su nitse cikin ruwa su halaka ya roki ubangiji kar ya halakar da al'ummarsa da nitsewa na cikin ruwa kuma ubangiji ya amsa ya bashi wannan kamar yadda aka halakar da Fir'auna an halakar da shi da ruwan tufana to annabi ya roki Allah subhanahu wataala kamar yadda aka halakar da Fir'auna da nitsar da shi cikin ruwa to kar a halakar da al'ummar sa da irin haka din Allah madaukakin sarki kuma ya amsa mutanen annabi Nuhu ai da ruwa aka halakar da su aka ce wa sama ta sauko da ruwanta kasa ta bulbulo da ruwanta shikenan sama na zubda ruwa kasa na zubda ruwa duka aka halaka su banda shi annabi Nuhu da wanda suka yi imani tare da su wadanda suka hau kwale-kwale suka hau jirgin ruwa suka tsira to annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah subhanahu wataala kar ya halakar da al'ummar sa da nitsarwa na ruwa Allah kuma ya amsa masa ba zai halakar da al'ummar sa da ruwa ba yace wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha kuma na roki ubangiji subhanahu wataala da kar ya sanya gaba da kiyayya tsakanin al'ummata ta yadda sashe zai na yakan sashe annabi sai bai bani wannan ba ma'ana Allah sai bai bani wannan ba ma'ana Allah sai bai amsa masa wannan addu'ar ba shi yasa tun daga zamanin ɗaya daga cikin kalifofinsa aka fara yaƙar juna kalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali zamaninsa an gwabza yaƙi ƙazamin yaƙi har sau biyu kuma a gurare daban-daban guda biyu kuma ɓangaren musulmi ne da ɓangaren musulmi sashe ne ke yaƙar sashe yaƙi na farko da aka fara yi ita ce yaƙin da ake kiranta ma'arakatu jamal yaƙin jamal wanda sayyidina Ali yana nan ɓangaren da shi da rundunarsa ta ɗaya hannun kuma akwai rundunar Talha bin Ubaidillah da Zubair bin al-Awwam da ummuna Aisha Allah da su matar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan aka fara musulmi sashe ya yaƙi sashe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Tauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Majah ya fidda hadisin cikin sunan dinsa yake cewa wa idza wudi'a as-sayfu fi ummati falan yurfa ila yawmil qiyama, idan takobi ya sauka kan al'ummata ma'ana suka fara yakan junan su to wannan takobin ba zai dagu ba har kiyama ta tsaya. Al'umma sashe zai na yakan sashe. Wannan shine ba'dukum li ba'din adu, sashen ku na gaba da sashe. Ubangiji ya sauko da Annabi Adam ban ƙasa da shi da matarsa Hawwa'u zuriyarsu, yace sashe na ya kasashe. To waɗannan kauli guda uku da malamai suka yi wajen fassara wannan ayar na Allah bi tu ba'dukum li ba'din adu, na farko da na ƙarshe tabbas waɗannan hakan dalilai sun tabbatar, kuma a ganin idan muna ga hakan yana faruwa kuma ya faru, domin ko tantama babu ko shakka babu, shedan da shi da zuriyarsa makiya ne gare mu. Sa'annan kuma yaƙi yayi ta aukuwa tsakanin musulmi su ya su tun wancan zamani har kawo yau da nake magana. To kaga fassara ta farko da ta uku za ta tafi tare da lafazin ayar cewa ba'dukum li ba'din adu. To Allah subhanahu wa ta'ala da ya sauko da Annabi Adam alaihi salam ban ƙasa, me yasa Ubangiji ya sauko da shi ban ƙasa? Ya masa ne dan ya masa horo bisa ga zunubin da suka aikata shi da matarsa Hawwa'u na ci daga bishiyar da Ubangiji ya hane su su ci daga gare ta? Shin sauko da su ban ƙasa horo ne gare su? Malamai suka ce a'a, ba horo bane ga Annabi Adam da Hawwa'u. Me yasa? Saboda gabanin Allah maɗaukacin sarki ya sauko da su ban ƙasa, sun nemi gafararsa kuma ya musu gafara. Don ya musu gafara, ai kaga babu batun yi musu horo ko? Dama ana horo ne ga wanda ba a masa afuwa ba. To amma su sun nemi afuwar Ubangiji. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya musu afuwa. To tunda ya musu afuwa, ai babu batun ya musu horo. To tunda ba bisa horo bane, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauko da Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u, to me yasa Ubangiji ya sauko da su ban ƙasa? Tunda yanzu sun nemi gafarar Ubangiji. Ubangiji kuma dama mai karɓan tuban bayi ne, ya gafarta musu. Malamai suka ce dalilin da yasa Ubangiji ya sauko da Annabi Adam alaihi salam ban ƙasa dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama jarrabawar shi Annabi Adam, wanda da wannan jarrabawar Allah zai sake mai da shi gidan da ya fito. Kamar ya girmama jarrabawarsa, yanzu wanda yake cikin ni'ima aka fidda shi daga ni'imar, aka dawo da shi gunda zai ta gwagwarmaya da rayuwa, yana faɗi tashi da ɗauki ba daɗi da rayuwa, ai kaga akwai jarrabawa a ciki. To Ubangiji ya masa haka ne, jarrabawa gare shi, kuma ya girmama jarrabawan ta yanda cinsa ga wannan jarrabawan zai sake komawa wannan gidan. Shi yasa Ubangiji ya sauko da shi ban ƙasa. Kenan rayuwar nan da muke ciki rayuwa ce ta jarrabawa. Akwai rayuwa, akwai rana da zai zo na sakamako bisa ga wannan jarrabawan da muke ciki. Haka malamai suka ce sauko da shi ban ƙasa da aka yi dan a girmama jarrabawarsa. Shi yasa galibi yanzu ‘yan uwa idan muka duba za mu ga wanda suka fi girman jarrabawa a ban ƙasa muminai ne. Za ka ga kafirai suna cikin daula har wa wasu su dinga maganganun da bai dace ba, dama sunna ce ta Ubangiji. Muminai Ubangiji zai jarraba su, su ci jarrabawa, ya jarraba su da wannan jarrabawar ya goge musu zunubansu da suke aikatawa, da wannan jarrabawar ya ɗaukaki darajarsu, da wannan jarrabawar ya sa su cikin gidan aljanna. To don haka Ubangiji ya sauko da Annabi Adam ban ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakht. Imam Tirmidhi ya fidda hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Lalle Allah madaukakin sarki in ya so mutane sai ya jarrabe su. Ya jarrabe su da kaza, ya jarrabe su da kaza, ya jarrabe su da rashin lafiya, ya jarrabe su ta fiskar dukiyar su, ya jarrabe su ta fiskar iyalan su. Idha ahabba qauman ibtalahum. In ya so mutane sai ya jarrabe su. Kenan Allah soyayya ce ga Annabi Adam ya masa jarrabawar sauko da shi ban kasa. Faman radiya duk wanda ya yarda da jarrabawar Ubangiji yayi hakuri ya sallama ya jira mafita daga gurin Ubangiji falahu rida zai samu yarda daga gurin Ubangiji waman sakhita wanda kuma ya fusata ya dinga maganganun da basu dace ba yana jin haushi yana jin bakin ciki bisa ga wannan jarrabawar falahu sakht zai samu fushi daga gurin Ubangiji kaga shi kan yayi biyu babu Na farko jarrabawar da tunda Ubangiji ya hukunta ta dole ta same shi. Na biyu kuma yayi asarar wannan jarrabawar. Ya kamata in jarraba ta zo maka ka ci ta ka fita da natija wacce take kyakkyawa. Shine a daukaki darajar ka a goge maka zanubanka. Wannan shine dalili na farko da malamai suka ambata da ya sanya Ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da Annabi Adam alaihi salam dan ya girmama jarrabawarsa ta yadda in ya ci jarrabawa gidan nan da aka fito da shi daga gare shi ya sake komawa gidan shine gidan aljanna dalili na biyu da malamai suka ambata dan Allah ya cika hikimarsa Allah subhanahu wataala bisa hikima irin tasa da tsari irin nasa dama ai ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa Ya ce zai sanya khalifan sa a ban kasa. To wannan dalilin ne yasa Allah ya sauko da Annabi Adam alaihi salam ban kasa. Tunda dama yayi nufin ya sanya khalifan sa ban kasa sai ya hukunta sababin da zai sa a sauko da Annabi Adam alaihi salam ban kasa shine ci daga itaciyar da Ubangiji ya hane shi ya ci daga wannan itaciyar wadda za ta zama ita ce sababin da zai sa a fudda shi daga aljanna yadda Allah ya tsara zai ajiye shi a ban kasa sai a ajiye shi a ban kasan ya hayayyafa ya zuba zurriyarsa su yadu su hayayyafa a ban kasa dan Allah ya kallafa musu ku aikata kaza ku aikata kaza kar ku aikata kaza kar ku aikata kaza wannan ita ce hikima ta biyu da ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauko da Annabi Adam alaihi salam ban kasa to sauko da Annabi Adam da aka yi ban kasa yaushe ne aka sauko da shi ban kasa sannan kuma mintuna nawa yayi ko awowi nawa ko kwanaki nawa ko watanni nawa ko shekaru nawa yayi a cikin gidan aljanna gabanin a fudda shi daga gidan aljanna to ina ga wannan bayanin kaman zamu jinkirta shi har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe saboda yanayi na lokaci zamu dasa aya a wannan gabar idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan mun zo zamu duba mu ga gwargwadon mudda nawa ne Annabi Adam alaihi salam ya zauna cikin gidan aljanna sa'annan kuma yaushe ne aka fidda shi daga cikin gidan aljanna sa'annan kuma muga karshen wannan aya da Ubangiji ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya nauye mizanin mu da shi muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi duk wani mai bukata a cikinmu Ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake da damuwa Ubangiji ka yaye masa damuwarsa duk mai fama da jinya a cikinmu Ubangiji ka yaye masa wannan jinya tasa ka bashi lafiya ka ni'imtar da shi da lafiya ka jiyar da shi daɗi da lafiya abubuwan da suka fi ƙarfin mu Ubangiji ka iyan mana. Ya Ubangiji muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka kamar yadda ka kariyar mana da farashin abinci, muna roƙonka ka kariyar mana da farashin abubuwan masarufi, abubuwan bukatu na yau da kullum Ubangiji ka kariyar mana da farashin su, ka kuma ƙara kariyar mana da farashin abinci kan yadda ka kariyar mana da shi. Ba abin da zai faru ya Ubangiji sai da ganin damanka, ba abin da zai faru sai da ikonka, ba abin da zai faru sai da nufinka. Muna roƙonka da buwayarka da isarka da ikonka ka kariyar mana da farashin duk wani abu da mutum zai bukata a rayuwarsa ya Ubangiji. Ka shiga cikin al'amuranmu, ka sada mu da daren Lailatul Qadri, alkhairan da ka tattara cikin wannan wata mai alfarma ka sada mu da su, ka sanya mu cikin waɗanda ka gafartawa a cikin wannan wata mai alfarma, ka sanya mu cikin ƴantattun wannan wata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.